ับแล้วก่อนนี่เนี่ย
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أي معلق بارك وتعالى بوليا بيساكي دعوة دموانا درستينا شرح كتاب الكبائر نا الحافظ إمام الذهبي يوم منا أشرد أكوني فوتا أكو hijra man da Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wannan darasi shine darasi na hudu insha Allah a cikin wannan littafi da mukaffara na sharhu wato kitabul kaba'ir mun ga yadda malaiƙe ita wannan shirka din da ake magana ta kusu ne wato gida biyu kamar yadda muka gani daya kashin da muke magana a kansu shine wato mutum ya girmama wani abun da ba Allah ba wato kamar yadda yake girmama mahalicci ayoyi da dama mun karanta a wannan babu da haka za mu shiga nau'i na biyu ne kafin mu shiga akwai tambaya ko tambayoyi guda biyu na farko yake cewa na assalamu alaikum malam Allah ya tsara maka lafiya da imani amin tambaya ta malam ita ce kan ne da yayin mahaifana ko mahaifina baffanuna sun mutu ba su taɓa haifuwa ba zan iya musu addu'a kamar yadda zan yi wa mahaifina kamar karatun kamar karanta musu Qur'ani da dai sauran addu'o'i ko kuma dole ne sai ƴaƴansu ne za su musu ba dole ne sai ƴaƴansu ba dama musulmi yana yin addu'a ne a kansa ya yi ma iyaye ya yi ma sauran musulmai addu'a kuma a kan mamaci ai kaga abinda manzo Allah ma ya ce inda a shiga makabarta السلام عليكم يا أهل دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأنا إثماء أبواتي سأعلمكما ألا يجن جناب باين الله من سنة قرشة وأنا نسكتوا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Allah ke mana gafara ka gafarta ga waɗanda suka rigaye mu da imani a cikin sallar gawa idan an zo akwai Allahumma ghfir li mayyitina wa hadirina wa ghaibina wannan dukkan mamata za ka san ba dole sai ƴaƴansu ne za su yi musu addu'a matsalar ka dai inda ta shigo shine inda kai maganar ko za ka karanta musu alkur'ani. To dai babu wani nassi wanda ya tabbata a kan cewa mamaci za ka yi masa karatun alkur'ani, amma abinda malamai suke cewa shine ka karanta alkur'ani ka ba shi ladar. Wannan shine abinda Ibn al-Qayyim yake magana a cikin kitabun Ruh. Ita addu'a kana addu'a ne Allah ya yafe mishi, kana iya yi kuma mamaci kyauta, shine za ka iya masa kyautar lada yana lahira. Ya yi kiyasin wannan ko azumi kai ko karatun alkur'ani ko sallar nafila kai ko ta mafarilla, lada idan an karbi aikin nan da kai na karatun ko na sallar ko na azumi, mallakar ka ce ladar. Ya ce mallakar kuma kana iya kyauta da shi, kamar yadda mutum zai iya zulma hannunsa cikin aljihu ya cire kudi ya ba mu wani kyauta kuma mallakar ka ce. Haka yanzu idan kai rijistar sallar ka a wajen Ubangiji, kace duk ranar da kai azhar kana son a raba ladan kashi biyu a kai wa mahaifinka rabi, kai kuma rinka aje ma rabi za a kai. Duk waɗannan ana yin su. Ibn al-Qayyim ya faɗi wannan cikin kitabun Ruh. Amma cewa ka miƙe fili ka ce wai ka yi karatun ba tare da ka ce ka kai masa lada ba, to Allah ba zai ɗauki ladan karatun kai ba shi ba, sai in kai ka faɗa. Ya kamata mutane su fahimci wannan gaba. Don wani daga ka masa wannan magana zai ce ka hana aiwa masu mamata karatu, wanda kuma ba haka ba ne. Kaya ne sai ka faɗa a yi da shi. Kamar yadda mahaifinka ya rasu, tun daga ranar da ya rasu sallar azhar ba a yi masa. Ko jama'a kuna yi waɗanda suka mutu sallar azhar? Tun da babana ya riga ni tafiya yanzu in yi sallar azhar biyu zan yi na rinka kai masa. Akwai wanda yake yin wannan? To me yasa sai karatun Qur'ani ne kullum zaka ce sai kai? Ai sallah ita ce azaman ibada, ya kamata ka rinka yin biyu, amma kaga mutane ba sa yi. Amma idan kai sallah kace a kai masa ladan za a kai masa, haka in ka karanta alkur'ani kace a kai masa ladan za a kai masa. Duk abin da kai na ibada kace a kai wa mahaifi ko wani ko abokinka ko matarka ko yayanka za a kai musu, kamar yadda idan kai sadaka kace a kai musu za a kai. Wannan shi ne na fata dai an fahimci me nake nufi ko? Don kada a mun zargabi. Yawwa, da tambaya ta biyu yana cewa Allah ya ƙara wa malam imani da nisan kwana. Amin. Na ji bayani kan kwallar suratul fatiha. Na'am. Na ji bayani kan kwallar suratul fatiha kuma na gamsu. Allah ya baka, Allah ya saka da alheri. Amin. Yanzu ina buƙatar sanin sirru na suratul fatiha da duk abin da ya kamata in sani. Wato wannan amsar da muka bayar a ran nan da muka ba da kwallon suratul fatiha, sannan muka ce akwai sirrin fatiha, kuma in an matsu sai a tambaye mu. Wataƙila yanzu an matsu kenan an sake tambayar mu ko? Zan ambaci abubuwa kamar guda goma sha biyu a kan sirrin fatiha. In kana da alƙalami sai ka ɗauka, amma kar ka manta kuma ba mu maki in mun ƙare kuma ce akwai wani abu. Shi kuma ba zan faɗa bayan an matsuwa tambaye ne, saboda haka sai mai ta tafiya kenan a haka ko? Abu na farko da malamai suka ce sirrin da yake cikin surar fatiha, suka ce annaha wasilatun littawasuli bainal abdi wa rabbi. Ita kanta karanta surar fatiha wasila ce ko tsari ne wanda yake sadar da dan adam yake sadar da tsakanin bawa da ubangiji da yawa ba su san wannan sirrin ba cewa surar fatiha ita tsari ne wanda in ka fara karanta ta kamar kana taka tsari ne wanda yake haɗa ka zuwa da Allah da dama suna karatu surar fatiha ba su san akwai wannan sirrin ba wannan ɗaya kenan daga cikin sirri na surar fatiha cewa tsari ce ita wanda take haɗa bawan Allah da ubangijinsa Allah an gane in mun ce tsari yanzu misali mutumin da yake baya can idan yana son a ji maganarsa to sai in ya zo ya karbi wannan abu sannan a iya jin maganarsa rangadadau wannan wayar ita ce tsari wanda ta haɗa muryarsa da wannan abun da mutane suke wanda duk ya fara karatun fatiha to ya taka tsarin da zai haɗa shi da Allah ba yankewa wannan babban al'amari ne guda ɗaya kenan na biyu daga cikin sirrin da ke cikin surar fatiha in kana karanta ta tu qawwi alaqatul abdi ma'a rabbi tana ƙarfafa alaƙar da take tsakaninka da Allah bayan ta kai ka wajen ubangiji kuma tana ƙarfafa abu kamar yanzu misali a ce batirinka ya yi sanyi lokacin da ka buga waya ƙarfin batirin bai kai ya haɗa ka da ba na bai kai da haɗa ka da wanda kake son ka yi magana ba saboda haka dole ya dawo ko ƙarfin network ɗin bai kai ba a fahimta network ɗin shi ne sadarwa amma ƙarfinsa shi ke iya baka dama kai download to bayan ta haɗa ka da ubangiji ita surar fatiha ɗin to ƙarfin network ɗin shi ne tana ƙarfafa ƙarfin network ɗin da zai kai ka wajen Allah ba tare da ya katse ba na jin dai an gane na biyu ko na uku to na uku ya takallamu al'abdu ma'a rabbihi fi ba'di ayati Allah ko bawa yana magana ne da bawa bawa yana magana da Allah a cikin sashin wasu ayoyi na surar fatiha wannan sirri ne saboda hadisin annabi ya gabata cewa lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji yana cewa hamidani abdi الرحمن الرحيم في مجدني أبش وانا أكاش موسو آيوين سورة الفاتحة داريت إن كفر الله ينا مير مصر كنا مغانا ليدا الله داريت دل كاتي الحمد لله رب العالمين زيت يوم الكرام يوم الجنجنة الرحمن الرحيم يا يبا يا جنجنة باوان باب وتسورة وتسام وانا wannan surar fatiha ita ce take da wannan sirrin wanda in ma baka sani ba ya kamata yanzu daga yanzu ka sani na hudu a'zamur ruqiyya duk abin da za a karanta a tofa don a samu waraka to surar fatiha ita ce uwar wannan sirrin wannan kuma mun samu a hadisi da ya nuna cewa bayan Allah nan da kunama ta harbi ɗaya daga cikinsu wanda suka ƙiba masu habbai masauki aka karanta surar fatiha aka kuma tofa sannan suka warke da haka ma yasa ita surar ake kiranta da suratul ruqayya duk wanda wani abu ya dame shi ya karanta ya tofa ya shafa a wannan gurin zai samu waraka wannan sirri ne na surar fatiha na biyar hiya shifa'un min kulli marad wa min kulli saqam surar fatiha waraka ce daga kowace irin rashin lafiya in an ce al-marad mura da sauran rashin lafiya dukkan su marad amma in an ce saqam to ciwo ne wanda bayan naman jiki ya shafe zuciya. Surar Fatiha tana magani su dukkan su gaba da na jiki da na zuciya. Wannan sirri ne na shida. Ibn al-Qayyim yana cewa sirrin da ke cikin suratul Fatiha, kamar yadda ya karbo daga malamin shi Ibn Taymiyyah, ke suratul Fatiha jama'a kulla ilmin kutubus samawiyya, ta hada dukkan ilimin littattafan da Allah ya saukar a sama. Wannan ko hadisin da ya zo wanda cikin manzo Allah yake sallah, a wani ya shigo yana sallah yake cewa kafin mu fita a masallaci zan sanar da kai wata sura wanda a Tora babu irinta, a Injila babu irinta, kai Allah bai saukar da irinta ba. Shi da suka gama zama sai ya ga annabi zai fita, yace sai ya rike hadin manzo Allah yace ya rasulullah ka ce zaka sanar da ni sura ga tana alaji Usman ya taso daga wurin mu ya dawo nan yana san alaji Usman ya taso. Sai na gaji ku dauko shi ga wani nan yana tafiya yawa yace a sanar da ni yace yace ba wanda ya sauka ba a saukar da irin wannan sura ba cikin Al-Qur'an ai cikin At-Tawrah da cikin wato Injil. Wannan kenan to da ka ta hade littattafan ilimin littattafan sama dukkan su gaba da na bakwai daga cikin sirrin surar Fatiha fiha tawassul bi asma'illahi wa sifatihi, duk wanda ya karanta ta yayi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa. Cikin sunayen Allah a surar akwai alhamdulillah Allah, akwai ar-rahman sifatu, akwai ar-rahim, akwai maliki yawmiddin. Wannan sirri ne wanda duk wanda ya karanta ta yayi tawassuli da sunayen Ubangiji da sifofinsa. Yana takwas fiha da'awatun da'awatu ijtinabi fariqil maghdub ko abdali. A cikin surar Fatiha akwai wata addu'a wanda take nema maka tsari daga kwatattu. Wannan kuma abu ne ko surat alladhina an'amta alaihim ghayr al-maghdub alaihim waladdallin, ko sai na tara fiha lafzun jama'iyya la lafzul ifrad a wajen addu'a. Surar Fatiha ta zo da lafzi ne na jama'a, ko ina kanka ko bana kanka, in na karanta surar Fatiha in dai kana musulmi sai na saka cikin addu'a. Duk kiyayyar da musulmi suke ma junansu Allah ya ke karbe ta a wannan gurin. Duk kiyayyar da kuke ma junanku lafazin jama'iyya ne Allah ya amfani da shi wajen addu'a, yace ihdina ka shiryar da mu, ba dama ka zo ka ce ihdini dan kana jin haushin waɗancan ƴan mazhabar ba su tare da kai ko ƴan wancan ƙungiyar ba su tare da kai, dan haka kana jin haushin su, dole ka ko kana so ko ba ka so sai ka sa su cikin addu'a. Wannan ya kamata kadai ya sa musulmi su daina gaba da junansu. Ban je masallacin ka ba kuma dole ka mun addu'a, baka zo masallacin na ba kuma dole in maka addu'a. Wannan sirri ne na surar Fatiha wanda ta haɗe musulmai gaba ɗaya, tare da cewa kuna zagin juna, kuna yi ma junanku ba daidai ba. An gane? Na goma fiha ikramul mun'im alayhi fima an'amta alayhi. A cikin surar Fatiha akwai sirri na girmama wanda ya yi ni'ima, shi ne Allah. وجنوا ماشي ألوك في إنك كنت صراط الذين أنعمت عليهم تفرج ولن لكي نئمة وتؤكنس باولن لكي كما وتؤكت التوبة أنا أقول جرم مواه الله تبارك وتعالى وجمي وجنين نئمر بيقورما نقوم شادع فيها شفاء للقلوب فيها شفاء لقلوب قارئها سورة وركة جزوس يرواندا يكي كرن تاتا وركة أزوس يرواند يكي كرن تاتا نقوم شابيو فيها تدفع الرياء وتدفع الكبر سورة kana tunkutewa mai karanta ta girman kai da kuma riya saboda a lokacin da kake cewa iyyaka na'budu bai kamata riya ta shiga cikin aikin ka don ka ce ma Allah shi kadai wa iyyaka nasta'in wannan kuma ta tunkute maka tunda shi kadai kake neman taimakon sa to ya isa ya kare ka daga dukkan masu girman kai da balaguɗinsu waɗannan su ne abu goma sha biyu da nake zan ambata a cikin sirrin da ke cikin surar Fatima to akwai balagarta akwai ahkam akwai fasahata kuma ba zan faɗa ba mutum ya nutsu ya tambaye ni wannan in ka sake rubuta wata tambayar fa za mu ci gaba kuma za mu rinka fito maka da wani abu har yanzu a cikin surar Fatiha yawa saboda haka kila ka yi haƙuri a kan nan a wancan karin mun faɗi falala a wannan karin kuma mun ce akwai sirri da ba mu faɗa ba ba lokaci to yanzu mun faɗi sirri guda goma sha biyu kuma gaskiya su ma taƙaitawa muka a kan sirrin da ke cikin surar Fatiha saboda haka za mu ajiye a nan za mu ci gaba da darasinmu a cikin sharhu kitabul kabata yau darasi ne na hudu a wannan littafin a darasinmu na farko ita ce kabira ta farko ita ce kuma hada Allah da wani shirka da Allah mun ba da misalai da bayanai sannan muka zo inda malam ke cewa anwa'u ha kafira nau'o'in ta ita shirka din suna da yawa amma malam ya faɗi nau'i na farko ya ce ta kusa kashi biyu da mun faɗi nau'i na farko yanzu nau'i na biyu za mu shiga annau'u sani nau'i na biyu daga cikin wato kabira ta ɗaya wato shine mina shirki daga cikin shirka nau'i na biyu wannan nau'in shine ar-riya ita ce yin aiki na riya aiki na riya shine mutum ya aikata aiki aikin a zahirinsa ba na kowa ba ne na Allah ne amma a batininsa sai mai shi ya sa wani abu a ran duk wanda ka gani yana sallah babu wanda yake tsammanin yana sallah don a biya shi a wannan duniyar ana yin sallah ne dan a biya ka alakira kuma dan Allah ya dora mu amma babbar matsalar za ta iya yiwuwa lokacin da kake sallah wani yake kallon ka kuma sai kana jin ya kamata ka kyautata sallar. To yanzu baɗinin aikin ne ya zamanto riya ta shiga, shikenan wannan shigar riyar sai ta ɓata wannan aikin na zahiri. Zahirin aikin na Allah ne, don ba wani wanda za ka tambaye shi ya ce maka ya shekara bakwai yana sallah amma gwamnati har yanzu ba ta promotion ɗinsa ba, ba wanda zai maka wannan tambaya, saboda ya san dama ba aikin gwamnati yake, aikin waye, aikin na Allah ne. To amma yanzu ya aka yi ya sa wani a ciki, kuma duk inda riya ta shiga aiki, idan dai har aikin nan farkonsa sai ya haɗu da ƙarshensa yake iya ba da fa’idar, to in riya ta shiga ba ta ɓata shi. Amma idan aiki ya zamanto wato ƙarshensa ba ya iya shigowa farkonsa, ko farkonsa ba ya iya shiga ƙarshensa, kowanne yana zaman kansa, to idan riya ta shiga inda ka shiga nan za ta ɓata, ba za ta iya ɓata dukkan aikin ba gaba ɗaya. Bari ba ka misali saboda kada wani bai gane abin da nake nufi bai tashi. Yanzu ka ɗauko kuɗi 50,000 a rafas su haka, an yi sallah sai ka fara rabawa 1,000, 1,000, 1,000 har ka ba wa mutum 25,000, 1,000 duk ba abin da yake cikin zuciyar ka na riya, don Allah kake. Sai da ka ci mutum 30, ka ga 30,000 kan sun tuni, amma da ka goza kan 31 sai aka maka kirari, sai ka fara miƙawa ba don Allah. To ita wannan sadakar farkonta baya shiga ƙarshenta, don haka 30,000 ɗin ka ci ribar su za a karɓa, amma daga 31 da ka sariya ba za a karɓa, saboda haka 20,000 ba za a karɓa ba. Shi ne aiki. Malam ka daina raba mana kai, ni ba ni da haƙuri. Yawa, shi ne 30,000 ɗin nan, wannan aikin farkonsa baya shiga cikin sanya ɓata, amma idan ka ce Allahu Akbar to ka shiga sallah kenan, ko ba za ka daina sallah ba har sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Saboda haka idan ka yi raka'a huɗu sai da ka zo zaman tahiyya sai riya ta shiga, to ta ɓata sallar gaba ɗaya, saboda sallah sai farkonta ya haɗu da ƙarshenta take iya zama sallah. Amma ita wata sadakar farkonta ba sai ya shiga ƙarshenta ba za ta iya zama sadaka. Ina fata an fahimta. Saboda haka a fahimci cewa ba kowane aiki ne idan ya tashi ga gaba ɗayan sai ke iya baci, amma duk aikin da ya zamanto cewa farkonsa da ƙarshensa yake iya haɗuwa, sai ya haɗu da ƙarshensa yake iya zamantowa. Mu ɗauka yanzu idan ka fara aikin hajji baya ƙarewa sai ka je 13 ga wata ko 12, to a wannan tsakanin in zai za ta shiga maka, to hajjin bai kammala ba kenan. Mu ɗauki azumi baya ƙarewa sai alfijir, sai rana ta faɗi an yi buɗe baki. To idan da rana tun daga ɗauko shi kake riya har zuwa ta, duk da cewa manzo Allah ce la riya a kai, saboda shi wani abu ne wanda yake zamantowa da abin nan, wato ikhlasin ɗan adam ya kamata ya shiga ciki saboda yunwar da yake kwankwaɗa. Kuma dai duk aikin da yake haɗuwa da ƙarshensa, to idan ya tashi da za ta ɓata wannan aiki. So nau'i na biyu daga cikin kabira ita ce riya. Mece ce riya? Riya ita ce ka yi aiki kuma ka so wani ya yaba, kowane irin aiki da za ka yi shi don wani ya yaba, amma aikin bai shafi ɗan adam ba, ya shafi Allah ne kaɗai. Shi ne cikin shari'un Allah dukkan abin da ya shar'anta na in ka yi shi za ka samu lada don ka tsira, to yi ƙoƙari ka sa ikhlasi, ka sa shi don Allah.
idan baka sa dan Allah ba zai iya zama maka matsala. To wannan nau'i na shirka na kabira ta daya wanda ta rabu gida biyu ita ce riya. Shine malai ce mina shirki tana daga cikin shirka. Ar-riya'u bil a'mali, riya da ayyuka. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ambata. Yace faman kana yarju liqa'a rabbihi, wanda bi yake kauna, kauna saboda da soyayya da kauna wanne ne a gaba? Kauna ita ce a gaba don tafi soyayya. An gane? Wannan ƴaƴanka ne wanda matarka ta haifa maka, wannan kuma matarka ce, wanne ka fi kauna? Ba za ka yi magana ba? Na? Wannan ƴaƴanka ne matarka ce ta haifa maka su, wannan kuma matarka ce, wa ka fi kauna? Ba wa ka fi so ba, don so daban. Wa ka fi kauna? Kauna muke magana. Baka gaya mun gaskiya ba, da ka ce ƴaƴanka ka fi kauna, kana dukan ƴaƴanka ko ba ka dukan su? Matarka ba? A to ka fi kaunan matarka kenan. Ka fi kaunan matarka sama da ƴaƴanka. Shi abinda na sa na kawo muku wannan misali. Shi Allah ce faman kana yarju liqa'a rabbi, wanda yake kaunar gamuwa da Allah. To duk mai kaunar gamuwa da Allah bai isa ya saba ma Allah ba, shine abin da muke so. Saboda yanda kake saba mu ayyanka ba ka saba ma matarka ba. Haka ne? Da yawa muke da kije mu ayyanka barazana ya musu ya musu fada ya kafaci wanda zai bata ya musu bulala ko? Amma yana da wahala ya dawo ya ba ma ƴaƴan nan hakuri, daidai ne gidan da za ka samu yana wannan. Amma kuma za ka iya samun magidanta da yawa waɗanda suka saba da matansu suka dawo suka ba su hakuri. To don me? Na? Don me? Kai ka san dalilin ni ba sai na faɗa ko ba ta ba, kai ka san dalilin ka kuma za ka iya faɗa saboda ka ba ta hakuri. To shi za'a ne yace kauna, wanda yake kauna, kaunar gamuwa da Allah ba zai saba ma Allah. Sai Ubangiji yace to in dai kaunar gamuwa da ne kake, falyamal amalan salihan, ya aikata aiki nagartacce, shine khalisan, aikin da yake da ikhlasi dan Allah ba dan wani ba. Kana kaunar Allah to kar ka hada shi da kowa. In ka tashi yin aiki kar ka damu da abin nan da wani, kawai kai dan Allah. Kada zargin mai zargi ya dame ka, kuma kada ka damu da yabawa mai yabawa. In Allah ya yaba an gama, in wani ya yaba Allah ya ki yabawa to an gama a tsara. Wane take gaskiyar magana? Kun haɗu a masallaci za ku yi sallah, ga liman, ga gwamna, ga kuma Ubangiji. Shi liman ya ce assalamu alaikum, daga nan kara rabu da shi ko? To amma ɗan kwangila ne kai. In ka gaya ma Allah, ka ce Allah ba ka kwangilan nan, za ka sake dawowa wajen gwamna kuma ka ce to ya magana? Ko za ka rabu da gwamnatin da ka gaya ma Allah, ba ruwanka da gwamna kuma da maka magana? Ba za ka yi magana ba a nan ma? Mutum da ka yi yarju liqa'a rabbihi ne, amalan salihan, addu'a da ka yi ba sai ka bar ma Allah ba? Ba ka ji annabi ya ce ba a nan mun karanta wani hadisi? Annabi ya ce wa zai lamunce mun ba zai taɓa tambayar kowa ba, ba zai riƙe kowa ba, ni kuma na yarda zan ba za a ba shi aljanna. A rayuwarka kar ka roƙi kowa. Waye a cikinku zai yarda ya zamanto haka? Kar ka kalle ni, ba ni nake maganan ba. Annabi ne ya ce wa zai lamunce mun ba zai roƙi kowa ba, duk matsalar da ya shiga sai dai Allah ni kuma na lagunta masa ya tafi aljanna kuma za ka tafi to waye a cikin ku ba ku da ba ku dai sai mu wuce ba wani bayani da za ka mu wuce kawai ka bari mu wuce ko ba ka bari na'am to amma ba a hakan kuma musulunci bai haramta ka tambayi wani wata bukata ba amma jarumin da zai iya yin haka shi yasa annabi ya ce na lamunce maka aljanna kai kuma tunda kana da raunin da za ka iya tambayar wani to dai ba a lamunce maka aljanna ba amma ka roƙa amma roƙon naka ya zama abin da ya halatta ka roƙa za ka iya roƙa ba abin da ya fi ƙarfin ɗan adam ba kuma ka roƙi ɗan adam to wannan ita ce riya ubangiji yake wanda duk yake son gamuwa da ni yake da kaunar gamuwa da ni fal ya'mal amalan salihan ya aikata aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbihi ahad kada ya hada wani da ibadar da yake yi wa ubangijinsa kada ya hada wani mutum daya Allah ya fito da abu tsarana fal ya'mal amalan salihan ya aikata aiki nagartaccen aiki kubutaccen aiki da babu riya babu shirka a cikinsa Allah kadai aka yi ma aiki kuma shi kadai ake nema shi kadai kuma ake nufi da wannan aiki kuma shi kadai ake neman sakamakonsa dan ya daddale maka komai sai wala yushrik kada ka sa wani ahadan wani mutum daya ahadan kowai komin girmansa a shugaban kasa yake a malami yake a sarki yake a liman yake a koma wane ne karka sashi ahadan kowace irin daya Allah ya karka sashi a cikin aikin da ni na saka sai dai ka yi shi dan ni ai la yura'i bi amalihi aha kada ya nuna ma wani mutum daya da aikin sa وقال صلى الله عليه وسلم من قال إياكم والشرك الأخضر ناهنيكم دي شرك كرمة قالوا سكت يا رسول الله يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم وما الشرك الأصغر متيتي شرك كرمة قال سي النبي تموس الرياء وإتتي رياء يقول الله تعالى بارك في حضرتك الله زي فرا مدوكي يوم يجازي العباد رانر ده الله yake sakan kama bayi jama'a duk aikin da muke application ne duk aikin da kake yi ma Allah application kake yi kuma in an karbi application dinka shine a baka abin da kai application akan to daga kana application ne to aljanna akan kana neman aljanna dan haka kake sallah dan haka kake azumi dan haka kake zakka dan haka kake karanta alqur'ani kake sauraron azkar kake dukkan komai kana yin su ne dan me dan a baka aljanna to an gama duk aikin ka yanzu an tara sai gashi kuma an samu aikin akwai riya a cikin su to ranar tashin alkiyama kowa zai zo ya tsaya dan a bashi sakamakonsa shine Allah zai yi maganar ranar tun kafin ta zo dan ka tsoraci abin da zai faru a ranar in kana riya ka daina yaqulu Allahu ta'ala Allah zai faɗa madaukaki a wannan rana yawma yujadil ibad ranar da yake fatan kama bayi bi a'malihim da ayyukansu za a satan ka a bama kowa duk masu ikhlasi Allah zai ba su aikin su akwai wasu kuma sun tara aiki mai dimbin yawa to amma sai ba a ba su sakamako ba su ba a ba su ba za su yi magana ko ba za su yi ba za su yi mana za su yi magana sun yi aiki a duniya amma ba a ba su ba sai Allah ya ce musu a izhabu ku tafi ila alladhina kuntum tura'unahum izuwa ga waɗanda kuke yin riya da su kuka nuna musu ayyukan ku bi amali kun so su yaba kuma sun yaba ku tafi ku je wajen su fi duniya wanda kuka nuna musu aikin ku a duniya ku je gurin su fanzuru idan kun tafi ku kalla ku duba ku gari hal tajiduna indahum jaza za ku iya samu sakamako a gurin su yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da babu wata rai da ta iya mallakar wani abu shay'an fa komin karancin sa baka isa ka mallaka ba saboda ma tukunna ubangiji ya tada kai ne da noba ya tada kai da faratu zako-zako ya barka da gashin kanka ba ka da takalmi likafanin da aka sa maka a cikin kabari ka bar shi saboda ba za ka zo da shi ba dala ka gaya min abin da ka mallaka idan baka gane wannan ba ka kwatanta da ranar da matar ka ta yi jaririn dan ya zo da wando ya zo da gashi a kansa aiko ya zo da farce ko ya zo da gashi ya zo da farat ya zo da loba to haka za ka tashi yadda wannan jaririn bai iya mallakan komai ba wallahi haka za ka tashi ba ka iya mallakan komai yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a abinda ka aikata wal amru yawma idhin lillah al'amarin duka na Allah ne ba ka da kowa to sai Allah ya ce maka ka je wajen waɗanda kai aikin dan su hal tajiduna indahum jaza za ka samu sakamako a gurin su babu ba abin da za su iya maka wa kala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sai yace yaqulu Allah Allah zai fara man amila amalan wanda duk ya aikata wani aiki ashraka ma'i fi ghairi ya shigar da wani tare da ni a cikin aikin shine ya shirka da wani ya hada ni da shi cikin aikin to shi wannan mutumin fa huwa lillazi ashraka shi da aikin sa da wanda ya shirka tare da shi su je su kare wa ana min qubari'u ni na barranta daga shi wannan hadisi ya inganta Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Muslim ma fitar da shi Abu Hurairah ya fitar da shi to kage yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake wa ana min ubari'u ni na barranta daga ban ya jama'a ka daina yaudar kanka a wannan duniya lahira ta wuce wa wai wani cewa yake za mu je mu gani to in za ku je ku gani me amfani turo manzo Allah yazo duk ya maka wannan bayani kuma kace za ku je ku gani baka yarda ba kenan wato baka ma yarda ba kenan inda ka yarda ai sai da kace za mu je mu karbi sakamakon mu saboda manzo Allah ya bayani amma za ku je ku gani wato inda gaske ne kenan kalmomi ne waɗanda mutane suke yin su ba su iya auna su su ga hatsarin su sannan su yi magana saboda abin da yake auna tunani da gano hatsari sun rasa shi duk ranar da dan adam ya rasa wa'ayi a cikin kwakwalwarsa to shikenan zai ta tambaye ne ko babu abin da zai girka maka wa'ayinka ya tabbatar da hankalinka da tunaninka sai wannan addinin shine kadai manzo Allah ya bayani amma kana cewa za ku je ku gani wa qala annabi ya faki cewa man sama'a sama'a Allahu bihi wa man ra'a ra'ayallahu bihi sama wasu malamai suna cewa wanda ya ji ko ya so a ji shi a kan aikin da yake yi to shi kenan Allah zai jiyar da mutane da abin da ya yi wannan shi ma yana da ma'ana biyu don wasu malamai suka ce to ya Allah zai ziyar da mutane daya malamin suka ce idan mutane suka ji suka yaba a wannan duniyar shi ke nan ba ka da lada a lahira ɗaya ma'anar kuma cewa take Allah zai ziyar da mutane shi mutumin shi ne sai ranar tashin alkiyama a bainar jama'a sai Allah ya gaya wa mutane duk aikin da ya yi na riya ne shine ya jiyar da mutane wannan mutumin duka ma'anonin idan ka ɗauke su kowanne asara take nuna in a duniya ne aka yaba ka yi asara in kuma aka kiyabawa to shikenan sai Allah ya nuna ka a lahira yake kai aikin gashi nan kuma an biyar da mutane kai shikenan amma baka da sakamako wanda ko ya nuna wa mutane aikin sa dan su dani su yaba an gane ra'ayallahu bihi Allah zai nuna wa mutane shi ma wannan ma'anar sun bashi wani mutane su kalla su yaba ko kuma sai ranar tashin alkiyama sai Allah ya zo da aikin a gaban mutane sai ya sheƙar da shi a matsayin ƙura kowa ya gani shi ne ya nuna wa mutane aikin wannan hadisin shi ma ya inganta Imam Ahmad ya fitar da shi kamar yadda na gaya muku cewa littafin yana ɗauke da akwai hadisai masu rauni wanda kuma in mun zo dole a faɗe su suna da rauni dan babu dalilin da za ka kafa hujjar su amma wannan hadisi yanzu da muka karanta ya inganta Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Bukhari ma ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi sannan daga Abu Huraira annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qala رب صائب ليس له من صومه الا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر حديثي دغا ابا هريره بندن قيل صلى الله عليه وسلم ما يفي ورب صائب ديوا مي ازني ديوا مي ازني laysa lahu babu wani abu tattare da shi min saumihi daga azuminsa illa al-ju'u sai yunwa kadai wal atash sai kishirwa babu wani abu a cikin azumin na lada babu wani abu na karamci babu wani abu na karba ko na tsarkake rai abinda kawai azumin ya tattala a cikinsa shine yunwa kadai da ya sha da kuma kishirwa da ya sha amma maganar lada babu shi saboda riya ta shiga ciki don haka mutum ya yi makan sawai wankan tsarki ko ba za ka yi azumi ka zo kai ta gaya wa mutane ba sannan ya kara yake wa rubba qa'imin da yawa mai tsayuwar dare laysa lahu babu abin da ke cikin tsayuwar darensa min qiyamihi daga tsayuwar daren nasa illa sahara sai rashin bacci ya hana kanka rashin bacci ne kawai ya kamata ya kwanta ya yi bacci kaga da kai sadaka kana riya ba Allah a ciki gara ka rike kudinka ka ci balangu sai shi watakila ya zama ka fi zaguwa an sa masa magi da ɗan gishiri da wane ne kana lasa so ka mori kudin amma kai sadaka ba dan Allah ba sai asara kai ko da dai wanda kai masa da kashi ya amfana idan zai je biya bukatar sa amma kai in dai maganar lada ne to a babu shi da haka da kai wata sadakar gara ka sai balangu ko ka samu mai kilishi ya zo gema kawai ka ji tsayawu ai abin da ake kira tsinka yawu daga zo kana yin sadakar da kawai wai so kake sai an yaba da ka je ka kwana da daddare kana sallah da ka zo kazo kana gaya wa mutane ni da ka gaya mu ba ni da aljanna ba ni da wuta ba ni da alƙalamin rubuta lada ba ni da alƙalamin rubuta zunubi to me amfanin ka gaya mu ai dama kyanta in ka gaya wa wani mutum ya amfane ka ko to wanda za ka gaya ma kamar yadda na gaya maka ba a biyan sallah gwamnati ba ta biyan sallah don wataƙila da gwamnati tana biyan sallah da duk kun gyara wallahi har jahili wanda bai san sallah ba da zai je nemi ilimin ta da gwamnati ne take a sai din sallah ta biya sallar azhar albashin ta kaza magariba albashin ta kaza ina jin kowa wallahi da ya miƙe yayi karatu ko ba za ku miƙe ba wallahi kowa zai miƙe karanta sallah ya san ta yi daidai saboda in an zo verification kuma in an zo verification kowa a samu baka da matsala haka ne ko to wallahi idan kana jin tsoron verification inda gwamnati ne take biya zaka gyara sallah to billahi lazi ina ga maka akwai verification akan sallar ka a lahira ka sani wallahi sai an yi verification dan haka tunda wuri ka gyara ko ma zuwa verification din ma akan da su da bajinsin ka bane garma duk verification din da suke yi duk masu verification kana da dangantaka da su ko ya wuce ka zo wajen oga na verification din ne wanda gwamnati ta sa ka ce good morning how are you ko ba ka bane kai submitting my paper mala'ika ne za ka zo kana ce masa good morning ko you are welcome ba ruwan da tsanna saboda haka dole jama'a dole mutane su tsaya su gyara wannan abu dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi anan ta harshen manzon sa sallallahu alaihi wasallam da yawa masu tsayawar dare ba abin da ke cikin tsayawar daren su sai rashin bacci yani annahu idza lam yakun salatu wa sawmu li wajhi Allah abinda yake nufi shine idan sallah da azumi ba su kasance dan zatin Allah ba dan ubangiji aka yi su ba fala sawaba lahu ba su da lada fala sawab babu lada kama rawa anhu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace مثل الذي يعمل للرياء مثال وده يكي ايكي دن رياء والسمعة دن اجي افراء كمثل الذي يملؤ كيسه كمر متمن ده يتكى جكسة قورا ليتا يتكى تحسن دن اقوى ثم يدخل السوق سننفيج بكاسوة ليشتري به دومين يتنكي دوزنان اقوى فإذا فتح غلوكة يبوط راليتا قو جكسة قدام البائع أجبن من في ذكايا فإذا هو حسن إذا كنا أقوين أجل وضرب به وجهه يبقى في الكفة تبقى نتكيك باقوا إيه أقوى يتيبه ولا منفعة له باب ولا أمفاني في كيسه أجل جكت كفة سوى مقالة الناس إن بنا سورو تم تاني سنة ينزكا ذوكاي تلك أنتارك تبقى روجك سيدة تزولي في أهل ذات أقوان كوا ذي مغانا كوما ذي وقت wannan ne irin mutum ne maqalatan nas babu komai illa maqalatan nas sai surutan mutane da za su kai wanda ya zar an gwaje rinta ta yo ya ga wani mahaukaci wallahi a kasuwa me yayi haka yanzu kawai ya ta ciriki ya ciriki waye sai buɗe jaka a cikin tsakuwa ne a ciki kai ka taba ganin irin wannan mutum ka za ka ga jin surutu iri daban-daban shi yasa manzala ce yace babu wani abu sai wa maqalatan nas in banda maganganun mutane kawai ma amla uke sahu abinda ya ciko jakarsa da shi wala yi wasu bihi shay'an ba za a bashi komai da shi ba fa kadhalika allazi ya'malu lirriya haka nan misalin wanda yake aikata aiki na riya fa laysa lahu min amalihi suwa maqalatan nas wala thawaba lahu fil akhirah ana nuna mana lokacin nan ya karato ina ga dole za mu ajiye darasi na biyar idan ya zo za mu dora ne a kan wannan karshen gabar masalul ladzi ya'malu lirriya nan za mu aje insha Allah saboda kauna da ƴan uwantaka ta addini muna muku fatan alheri kuma Allah ya ba ku ladan ziyara ta yin wantaka ta addini hadithin manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda ya ziyarci wani mutum dan Allah nake san sa za a baka aljanna shi yasa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani bawan Allah da ya fita ziyarci dan uwansa mala'ika aka tsayar a kusan shigar gari ya tambaye shi yake cewa ina za ka yace zan je wajen wani dan uwana ne yace kana da wata bukata yace a dan me yace dan Allah saboda ina son sa dan Allah na ziyarta. Yace mala'ika ne ni Allah yace in jira ka anan in gaya maka kana da aljanna. Sai ya tafi Abu. Allah ya ba ku ladan ziyara.
Amin.
Allah ubangiji ya ba ku ladan ziyara.
Amin.
Kuma Allah mai da gidajen ku lafiya.
Amin.
Hada ku da iyalanku cikin farin ciki.
Amin.
Muna muku barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na'am.
Sannan sun buƙaci a ba su wasu ‘yan uwa wanda za su je wannan garin za su domin karantar da su darussa na addini. Kuma alhamdulillah a cikin tattaunawa da aka yi an samar da wasu ‘yan uwa cikin ɗalibai da wani ɗan uwa malami daga cikin malaman da suke gabatar martalin a wannan gari kusan su biyar wanda za su je wannan garuruwa domin gabatar musu da darussa na addini. Shi kuma wannan ‘yan uwa da suka zo nan za su zo nan garin za su zauna su yi karatu aƙalla kusan shekara guda. Yayin da suka kwankwada kuma su kwankwada su wa'ancan suka dawo gida su kuma su ɗora daga inda wa'ancan suka tsaya. Saboda haka wannan yankuntakar muna da kuma Allah ya tabbatar mana da ita da kuma haɗa mu a cikin zunubin Firdausu. Malam yana da masoya ƙwarai da gaske da yawa, sai dai fatan Allah ya ƙara mana lafiya da imani da ikhlasi. Allah ubangiji ya sa bayan malam a cikin zuriyarsa Allah ya tara wanda zai shiga daga inda ya tsaya. Muna da kuma Allah malam a yi lafiya a gama lafiya. Allah ya tara jannar cikin makoma da wada.
Ina da babu wani bayani da za a kai illa iyaka na jirga sunan wasukila da za su tashi ma wani kowa zai iya
ɗan abin da namanta malam shi malam Abdulhamid shi ne malamin da yake gabatar da karatu da filatarci a gabar a gidan rediyo na Gombena insha Allah.
To akwai malam Abdulhamid da cikinsu wanda wasu da yawa suna jin ana gabatar da karatu a cikin rediyo da filatanci. To malam Abdulhamid shi ne mai gabatar su. Masu sauraron karatu da filatanci sun san shi. In kai baka jin filatanci to waɗanda suke ji sun san shi. Allah ya muku albarka ma. Allah ubangiji ya mana jagora da baya. Allah ya tabbatar da wannan soyayya ta addini. Allah ne da ku gidajen lafiya. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Nasta'inuka Allahumma wa natubu ilayhi. Nasta'inuka Allahumma wa natubu ilayhi. Allahumma inna nas'aluka al-jannata ma qarrabta ilayha min qawlin aw amalin. Wa na'udhu bika min an-nar illa ma qarrabta ilayha min qawlin aw amalin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyina lana min amrina rashada. Ubangi biya Allah kara cikin lada. Allah wannan kafar ta mu kare ne ta ce Allah zuwa mun da gare mu Allah ka daide mana shi.
Amin.
Ubangi bi koro ne mu da wannan kafa. Ballan tsaro da tsaro su Allah ka kawo mana da mallaka.
Amin.
Allah ke wa mu ibar ka ba ka ki mari gari rahama.
Amin.
Da bari a baya ko da Allah ki tsare.
Amin.
Duka mu mata mu ubangi bi Allah ki tsafa.
Amin.
Da kan mu tsaro Allah ki san cikin imani.
Amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.